Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da rana. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na La'asariya na yau Alhamis 19 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To, baba, ayaran motocin Faransa na farko dauke da sojojin da ke janyewa daga Jamhuriyar Nijar bayan hambarar da gwamnatin Mohamed Bazoum ya isa makwabciyar kasar Chad, a cewar sojojin Faransa a yau Alhamis. Ministocin cikin gida na tarayyar Turai sun yi muhawara kan yadda za a shawo kan tasirin yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas akan kasashen, a daidai lokacin da ake kara fuskantar fargaba bayan wani harin bom da aka kai kan wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Berlin. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi ga al'ummar kasarsa a daren yau Alhamis, ya kuma tattauna akan matakin da Amurka za ta dauka game da rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku yi cewa karancin dalar Amurka da faduwar darajar naira na kara ta'azzara musamman a kasuwar bayan fage.
Wannan tashin dala gaba daya ya bata al'amura. Duk wanda yake kasuwancin imports a yau, in ana samun mutum 100 suna yi a da, yanzu mutum 10 ba sa iya yi. Saboda ba ma tsadar dalar ba, samun ta ma kansa ya zama jidali.
Haka zalika, a cikin shirin za ku ji cewa mutane da gina layin dogoyen ratsa a matsugunansu a jihar Kano suna kokawa akan rashin tabbas da suke ciki.
Muna kawo kukanmu ga hukuma, idan akwai wannan aiki, dan Allah ta sallamu kowa ya san matsayinsa. Idan babu kuma wannan aiki, ta fito ta yi mana magana officially wannan aiki babu shi, ta dauke shi dan mu san matsayinmu.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, wanda a yau zai duba batun cutar daji ko kansa musamman ta mama a daidai watan Oktoba da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin wayar da kan al'umma akan cutar dajin. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Ayaran motocin Faransa na farko dauke da sojojin da ke janyewa daga Nijar bayan hambarar da gwamnatin Bazoum Mohamed ya isa makwabciyar kasar Chad, a cewar sojojin Faransa a yau Alhamis. Motocin Dakarun sun isa Jamina, babban birnin kasar Chad, ba tare da wata matsala ba bayan shafa kwanaki tara akan hanya, abinda kakakin babban hafsan sojan Faransa Colonel Pierre Godeleria ya fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Daga Chadi, sojojin za su tashi ta jirgin sama zuwa Faransa. Fiyar ya ce an cimma nasarar tafiyar ta ƙasa ne da haɗin gwiwar sojojin Nijar. A makon da ya gabata ne dai, Faransa ta fara janye dakaranta daga Nijar bayan hambarar da gwamnatin Mohamed Bazoum a watan Yuli, wanda ke da muhimmiyar dangantaka da Faransa a yankin. Lamarin da ya jefa ayyukan Faransa a yankin na kudu da hamadar Sahara cikin rudani. A yau Alhamis, ministocin cikin gida na tarayyar Turai sun yi muhawara akan yadda za a shawo kan tasirin yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas akan kungiyar kasashen, a daidai lokacin da ake kara fuskantar fargaba bayan wani harin bom da aka kai akan wani wurin ibadar Yahudawa a Berlin da kuma kashe-kashe a Belgium da Faransa da ake zargin masu zafin kishin addinin Islama ne suka aikata. Jami'ai daga kasashe 27 na tarayyar Turai sun bayyana damuwa game da karuwar hare-haren nuna kyamar Yahudawa da koyawa matasa tsatsauran ra'ayi ta yanar gizo da yin amfani da hanyoyin tura sakonnin sirri da miyagu ko masu tsatsauran ra'ayi ke yi, da kuma buƙatar gaggawa ta korar mutanen da ke zama hadari ga jama'a a ƙasar. Sai dai kuma kiraye-kirayen a ƙara ɗaukar matakan tsaro a faɗin ƙasashen yankin na haifar da fargaba, yayin da tattaunawar da ake yi ka iya kawo cikas ga 'yancin kai da komo da yin taro a Turai. Kasar Italiya na shirin fidda tsarin bincike kan iyakokin kasar domin dakile yiwuwar aukuwar tashin hankali saboda yakin Isra'ila da Hamas, haka ma kasashen Denmark da Sweden saboda abin da suka kira barazanar ta'addancin Islama. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi ga al'umma kasar sa a daren yau Alhamis, ya kuma tattauna akan matakin da Amurka za ta dauka kan harin da Hamas ta kai akan Isra'ila da kuma yakin Russia a Ukraine. A jiya Laraba, Biden ya kai ziyara Isra'ila inda ya bayyana goyon bayansa ga Isra'ilar, yayin da kuma yake kokarin samar da agajin jan kai ga Falastinawa a zirin Gaza. Amurka ta sanar da bada taimakon agajin jan kai na dala miliyan 100 zuwa Gaza da yankin yamma da kogin Jordan, kuma ana sa ran gwamnatin Biden za ta gabatar da kudirin agajin dala biliyan 100 don Isra'ila, Ukraine, Taiwan da tsaron kan iyaka Amurka da Mexico a kasafin kudin kasar. Gwamnati na tattaunawa da shugabannin kasar tun farkon harin, abinda Biden ya faɗa kenan a jiya Laraba a birnin Tel Aviv. Ya ƙara da cewa, za mu tabbata mun sama muku abinda kuke buƙata don kare al'umman ku da ƙasar ku. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar, amma kafin nan, a yayin da ƙarancin dala da kuma faɗuwar darajar naira ke ƙara ta'azzara, matsalan ƙarancin man fetur a sassa daban-daban musamman ma manyan birane da suka hada da Lagos, Abuja, Fatakwal da sauransu. Masana tattalin arziki da wasu 'yan ƙasar sun ce mafita ga wannan matsala ita ce gwamnati ta tashi tsaye wajen samar da wasu hanyoyin samun dala ta ƙara yawan ɗanyen man da ake haƙowa a cikin ƙasar. Ta tabbatar da matatar mai ta Dangote ta fara aiki da kuma farfado da matatun man ƙasar da dai sauransu. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdurra'uf ta aiko mana da wannan rahoto.
Dala ɗaya dubu ɗaya da har da naira 80 ɗazi yanzu ne ya dawo da 140.
Wani ɗan kasuwar canjin da ba na gwamnati ba kenan yana tabbatar da nawa ake canjin dala a kasuwannin nasu a yau Alhamis 19 ga watan Oktoba shekarar 2023 da muke ciki. Matsalar faduwar darajar naira abu ne da ya ƙara ta'azzara musamman a makonnin baya-bayan nan, inda ake sayan dala ɗaya akan naira 995 zuwa sama da 1,100, kasancewar ƙarancin dala a cikin Najeriya, lamarin da ke jawo hauhawar farashin kayayyakin masarufi da sauran ababen amfanin gida na yau da kullun, kamar yadda Malam Aminu Abbas Gumar ya shaida mana.
Maganar tashin dala a kasuwannin bayan fage abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda a kullun dada sama take, saboda haka wannan tashin dala gaba daya bata al'amara. Duk wani wanda yake kasuwancin imports a yau, in ana samun mutum 100 suna yi a da, yanzu mutum 10 ba sa iya yi, saboda ba ma tsadar dalar ba, samun ta ma kansa ya zama jidali. Haka zalika maganar tashin farashin kayan masarufi, ban ce miki ayo akwai wani ma'aikaci da zai kusa kaiwa director ba wanda ayo albashinsa yake a sassa yayi hidimar gidansa na wata guda, to da ka wannan farashi na kayayyaki da tashin dala abu ne wanda ya saka mutane cikin rudu. Kullum ba fixed farashi abinda ka gani yau an jima ka koma akwai tendency na ya tashi, kuma muna ba wa gwamnati shawara da ta fito da hanyoyin da wannan dala za ta samu abinci ya shigo, inda ni a gani na za a bude bodoji insha Allah za a iya samun saukin kayan abinci.
Alƙalaman kiddiga dai sun yi nuni da cewa faduwar darajar naira na shafar kusan dukkan 'yan Najeriya, kama daga kanana da manyan 'yan kasuwa da lalaman fetur, dalibai da ke karatu a cikin gida da ma wajen kasar, ma'aikatan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu da dai sauransu. A yanzu dai ana sayan dala ɗaya akan naira 1,100 sama a kasuwannin bayan fage, sabanin farashin da ke shafin yanar gizon babban bankin Najeriya na naira 883.56, a yanda wasu 'yan Najeriya ke alakanta dogayen layin da aka fara gani a gidajen mai amai yin biranen kasar da rashin wadataccen dala. Wasu kuma na zargin cewa wasu dillalan mai ne ke boye mai. Malam Kasim Garba Kurfi, masanin tattalin arziki ne a Najeriya, inda ya ce
wannan abin da ya faru bai ba mamaki ba, domin duk wanda ya san halin da ake ciki ya tabbatar da cewa wannan abin zai tabbata. Babu kasar da zata zo ta cire tallabin mai sannan ta daidaita canjin kudinta ta mai da shi kaifi daya, ba tare da ta je ta nemo wadataccen daloli ba su tabbatar da wancan gibin da ake da shi an yi maganin shi. Daga 600 yanzu ana magana sama da naira 1,100, kuma ba a tsaya nan ba. Ana cikin wannan halin, ga wasu abubuwan da gwamnatin tarayya da ta dakatar da su, ta ce ba a ba su damar su je su hidda dala daga banki sai aka ce an kara musu. Kai baka kara samun dala ba, ka kara dauko su kaya ka azama kanka, shi yasa kike ga muna halin da muke ciki a yanzu. Mafita shine gwamnatin ta tashi tsaye ta je ta nemo dala. Yanzu an ce ya ana tono ganga miliyan 1,200,000, yanzu an kai shi da 1,500,000, wannan yana da kyau, amma gwamnati ta miƙe ga cewa mun koma miliyan 2 kamar yadda muke da. Idan aka yi wannan zai kara kawo dala kuma zai rage mana gifin da bukatar da muke da shi. Sannan na biyu kuma gwamnati ya kamata ta tashi ta tabbatar da cewa wannan refinery din dan wata bane ba na Najeriya. Ayi kokari a ga duk abin da za a taimaka mashi ya fara aiki domin maimakon ka je ka nemo dala ka sau mai sai ka nemo naira ka bashi. Ita kuma kanta idan refinery na gwamnati da rayuwa suka fara aiki wannan zai rage dalar da muke nema sau tataccen mai zai rage.
Halima Abdullahi Umari Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi da wannan rahoton. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Rundunar sojan Ukraine ta ce Rasha ta kai har-haren jiragen sama marasa matuki a kan wasu yankunan Ukraine hudu a cikin dare. Amma makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo tare da lalata galibinsu. Jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami guda 17 aka harba a kan cibiyoyin more rayuwa, farar hula da kuma wuraren soja a Donetsk, Mykolaiv, Sumy, Dnipro da Zaporizhia a cewar rundunar sojan a yau Alhamis. Sojojin sun kara da cewa dakarun Ukraine sun harbo jirage marasa matuki guda 3 da makami mai linzami guda 1, amma dai ba a samu wani rahoton asarar rai ba. A jiya Laraba, jami'ai a kudancin Ukraine sun ce wani makami mai linzami na Rasha ya taba wata unguwa inda ya kashe akalla mutane 2. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Ukraine ta ce makamin ya fada kan wani shagon sayar da abinci a yankin Mykolaiv. A gefe guda kuma, ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yau Alhamis, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha, yayin da kasashen biyu ke karfafa dangantakar kwad da kwad a daidai kuma lokacin da suke fuskantar abin da suke kallo a matsayin tankiya daga kasashen yammaci a karkashin jagorancin Amurka. Kamfanin dillancin labaran TASS na kasar Rasha ya ba da rahoton cewa Lavrov da Kim sun kwashe sama da sa'a guda suna tattaunawa, amma ma'aikatar bata ba da wani ƙarin bayani ba. Lavrov, wanda ya isa Pyongyang a jiya Laraba, ya gode wa Koriya ta Arewa saboda goyon bayan matakan sojan Rasha a Ukraine. Ya kuma yi alƙawarin cewa Moscow za ta ba da cikakken goyon baya da haɗin kai ga Kim, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha. Ana dai kallon ziyarar Lavrov a matsayin tasharar fagen ziyarar da shugaba Vladimir Putin zai kai, wanda ya tashi haikan wajen ƙarfafa haɗin gwiwa da Koriya ta Arewa da aka maida saniyar wari.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, duban ɗaruruwan magidanta da iyalai a Kano waɗanda aikin shimfiɗa layin dogo daga Kano zuwa Maraɗi a jamhuriyar Nijar ta shafi gidajensu da kuma wuraren sana'o'insu, sun zargi ma'aikatan wato jami'ai na ma'aikatar harkokin sufuri ta Najeriya da jefa su cikin yanayi na rashin tabbas fiye da shekara guda bayan an zana lambar rusa gine-ginensu kuma aka umarce su da su dakatar da yin komai. Ga dai Mahmud Ibrahim Kwali da ƙarin bayani.
Tun a farkon shekara ta 2022 ne gwamnatin Najeriya ta amince tare da bada kwangilar gina layin dogo daga dutse jihar Jigawa zuwa Kano, da Kano zuwa Katsina zuwa Jibiya zuwa Maraɗi a jamhuriyar Nijar, da nufin haɓaka harkokin sufuri da na hada-hadar kasuwanci a tsakanin Najeriya da jamhuriyar ta Nijar. Kodayake ɗaukacin kafatanin al'ummomin da ke wannan nahiya sun yi maraba da wannan yunkuri na gwamnati, amma wasu dubban ɗaruruwan magidanta a Kano da aikin ya keta ta matsugunansu na cikin halin rashin tabbas a halin yanzu. Alhaji Bashir Mahadi Mukhtar da ke zaman kakakin al'ummomin da wannan aiki zai bi ta muhallinsu na cewa,
an zo an auna gurarenmu da cewar wannan aiki na jirgin ƙasa zai zo ya shafi gurarenmu. A wannan lokacin aka dakatar da mu baki ɗaya, mai aiki, mai sana'a, mai noma, mai gidan gona, da diddai kowa da kowa aka nemi kowa idakata. Aka zo aka yi estimating gurarenmu kuma aka ba mu takardu, aka shirɗanta mana cewar kowa idakata ƙasa da wata 3 za a sallama kowa. aikin da ya taso tun daga Niger izo har wajen garin Dawanau an biya su, amma yau kusan shekara 1 da wata 4 ko 5 wallahi alazimu mu ba mu san matsayin mu ba.
Malama Bilkisu Awal Umar wata uwar marayu ce da tace mijinta ya mutu ya bar musu gida, kuma a cikin wani sashe na gidan ne take kiwon kaji domin ciyar da marayinta.
Wallahi mun shiga wani hali ni da marayin yara na. Sun ba mu fakon famfa wata uku. Za su zo su ci gaba da aiki, suka ce komai mu dakata mu tsaye da shi. To kuma sakamakon hakan muka tsaye, kuma ka san yadda rayuwar nan ta koma. To dangane da haka komai na waya lalace, ya tsaya cak. Na gaya maka ga marayin yara. To jarin ya lalace babu komai, wallahi mun shiga ma Allah sarki ni da ƴaƴana.
Kimanin magidanta 10,000 ne aka kiyasta wannan aikin layin dogo zai shafa daga kasuwar hatsi ta ƙasa da ƙasa da ke Dawanau zuwa tashar sauke kayayyaki ta nesa da teku da ke unguwar Zawaciki duka a birnin Kano. Malam Muhammad Yahuza na cikin jerin waɗanda aka dakatar daga ci gaba da gina muhallinsu a waɗannan yankuna.
Ina da gurare guda uku. Gini na ya kai linta daga lokacin kuma abubuwa suka tsaya, ga kuma yanayin daga lokacin da suka ce za su biya mu zuwa yanzu abubuwa na rayuwa sun yi tsada.
Shi kuwa Usama Abubakar wani matashi ne da aka daga aurensa har sau uku. Sanadiyar wannan aiki na shimfiɗa layin dogo da aka ce zai bi ta unguwar da yake gina gida.
Aure na kusa sai dagawa aiki saboda duba da muna jiran lokacin da za su zo sallame mu muje mu samu wani gurin mu ci gaba da aikin mu, kuma abun bai tabbata ba. Ina cikin fargaba sosai ma kwa.
Alhaji Bashir Mahadi Muktar na cewa
muna kawo kukan mu ga hukuma, idan akwai wannan aiki dan Allah ta sallamu kowa kowa ya san matsayinsa, idan babu kuma wannan aiki dan Allah hukuma kamar yanda tazo tai wancan estimate namu officially ta fito tai mana magana officially wannan aiki babu shi, ta dauke shi dan mu san matsayinmu.
Da na tuntube sakataren labaru na ma'aikatar harkokin sufuri ta Najeriya Malam Zakari ya ce ba za a ce da waɗannan al'ummomi komai ba a yanzu sai har lokacin da ma'aikatar ta kammala abin da ke gabanta, kuma koda wancan lokaci yayi minista ne kawai zai sanar da makomar mutanen. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Agaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Kuna sauraron wannan shirin ne daga nan muryar Amurka. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Hukumar lafiya ta duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin wata na wayar da kan jama'a game da cutar kansa ko daji ko kuma sankara kamar yadda wasu ke kira, musamman sankarar mama, domin faɗakar da al'umma game da cutar nan ɗaukar matakan kariya. Hakan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola don jin irin daji da tafi addabar mutane a Najeriya da kuma sanin ko wayar da kan mutane da ake yi a wannan watan yana tasiri ko akasin haka. Likita gare ka.
An fara wayar da kan al'umma tun shekara 1985 a kasar Amurka. Aka fara gudanar da irin wannan taro, akwai kungiya ta wato mutane da suke nuna rajin kare haƙƙi na ɗan adam da wayar musu da kai akan harkar cutar kansa, ko wacce iri ce ma ana kiranta da American Cancer Society. Sauran kuma kungiyoyi suka hada karfi da karfi, aka fara dabbaka wayar da kan al'umma da ilmantar da su akan harkar kansa, musamman kansa ta mama. A fadin duniya gabaki daya, kansa wacce aka fi gani, wacce kuma tafi yawa, kuma tafi tasiri da cutar da bil'adama, shine kansar sankarar mama. Akalla ba kasar ba a duk shekara akan samu mutane sama da miliyan 2 da suke kamuwa da wannan cuta. Hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da wannan kididdiga a shekara ta 2020. Amma wannan cuta ta kansa, musamman ta bangaren mama, an fi samun ta a kasashe wanda suke da ci gaba, wanda a turance ake kira da developed countries. To amma hakan ba shine yake nuna cewa wannan cuta ta sankarar mama ba ta kawo illa a irin kasashe irin namu kamar Najeriya. A da zamanin baya wannan kasa tamu bincike ya nuna cewa ba a fiye samun wannan matsala ta sankarar mama ba, amma saboda waɗansu abubuwa da suke faruwa na ɗabi'a ta ɗan adam da takan canja, abinda muke kira da lifestyle, wato da kamar abubuwan ci gaba na wayewa da suke zuwan mana, wannan kansa ta mama a yanzu haka tana nan, tana ta fama, tana ƙara yawa a tsakanin mata da suke wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Dukkan soshin da muke da su kala-kala, mu ma a nan Najeriya kansar mama ita ce ta gaba-gaba, wacce ta fi kowace yawa da kuma illa. Akalla ba a ƙasar ba, a cikin waɗannan kansoshi gaba ɗaya idan kika haɗe su sama da kaso 23, za ki ga cewa mafi yawanci wannan kansa ta bata wato mama ita ce ta ɗauke kaso mafi tsoka. To kin ga ba abu ne da ya kamata a ce al'umma su yi wasa da sanin ilimi na menene wannan cuta ba, ya kamata su santa, su san yadda za su kare kansu, su san kuma menene abubuwan da kan kawo wannan cuta a jikinsu.
To likita, kamar menene ma ya kamata mutane su sani game da ita wannan cuta ta daji ko kansa?
Ba iyaka kansar sankarar mama ba, kowace iriyar kansa abin da yakan faru shine kamar haka, da akwai kamar hayayyafa da kwayoyin halitta sukan yi a jikin bil'adama, to amma da akwai wani abu da muke kira da natural cell death, wannan mutuwa da kwayoyin halitta sukan yi a jikin dan adam, wannan a ɗabi'ance suke, a al'adance suke. Idan aka hayayyafi waɗannan kwayoyin halitta na kowane bangare na bil'adama da akwai waɗanda za su mutu, sannan kuma jiki ya fitar da su. To amma idan aka samu matsala ta ciyan daji ko wacce iriya ce, abin da yake faruwa shine wannan kwayoyin halittar ne suke hayayyafa ba tare da tsari ba, wanda zai zamanto cewa sun wuce tsari na ɗabi'a, to shine yakan kawo wannan cutar kansa ko ta mama ko ta bakin mahaifa da dai sauransu. To mu dan buɗa kaɗan akan kansar sankarar mama. Abinda ake nufi da wannan cuta shine mama ne yakan samu wannan matsala ta hayayyafa na ƴaƴa a cikin wannan mama. Shi isa zaki ga wannan mama ya canja kama ya zama katoto. So da akwai abubuwa da yawa da sukan kawo wannan cuta ta wato kansar sankarar mama. Akan iya gadatta daga dangi. Sannan wannan cuta takan iya kama mutanen da suke kamar shaye-shaye. Sannan wannan cuta takan kama mutane waɗanda suke da kiba matuƙa ƙwarai da gaske, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin abin da muke kira da risk factors. Bincike ya tabbatar da cewa mutanen da suke ta'ammali da giya su ma za su iya kamuwa da ita. Bincike ya tabbatar da cewa mata waɗanda ba sa shayar da ƙananan yara wato jariransu da akwai yiwuwa za su iya kamuwa da wannan cuta. Ya zama wajibi al'umma su gujewa waɗansu abubuwa kenan da za su iya kawo musu wannan matsala. Uwa uba da akwai abin da muke kira da radiation, wato waɗansu sinadarai ne da suke fitowa daga jikin wayoyi na wuta, irin su high tension da sauran irin su transformer da sauran irin wajen da ake ta'ammali da injina na irin x-ray, ultrasound scan a asibitittukan mu da sauransu. Idan mata sukan je kusa da irin waɗannan abubuwa su ma za su iya kamuwa da irin wannan cuta.
Shin akwai wani ci gaba da aka samu wajen wayar da kan jama'a game da cutar kansa musamman a Najeriya?
Da akwai ci gaba, saboda a duk shekara akan samu yawan kungiyoyi daban-daban da gwamnati da sauran 'yan jaridu da suke taimakawa wajen yada wato ilimi akan yanda al'umma za su gane wannan cuta ta kansa ta mama da sauran kansosi da muke da su. Mutane suna ƙara sanin ilimin, suna sanin menene abin da yakan kawo, kuma suna sanin menene abin da za su yi su guji waɗannan cututtuka. To amma duk da haka, hakika bincike abin da ya nuna shine saboda samun ci gaba na wayewa da mutane suka yi, to wannan cuta ta sankarar mama, breast cancer kenan, tana ƙaruwa ne a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Zaki samu mutane da yawa suna yin ta'ammali da wannan taba sigari, mutane da yawa suna ta'ammali da irin giya da sauransu. Wayewa ta zo mana da mata ba sa son shayar da ƙananan yara, wanda a yanzu akan tunanin kiba wato ado ce da jin daɗi. To irin waɗannan abubuwa na wato wayewa na zamani suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke rura wuta na wannan cuta. fita na sankarar mama har da ma sauran kansoshi.
To daga ƙarshe likita, wace shawara kake da ga mutane da kuma masu fama da wannan cuta ta daji?
Ya zama wajibi mutane su kauracewa yawan shan taba, sigari, sannan kuma mutane waɗanda suke da kiba da jiki sosai su tabbata cewa suna motsa jikinsu wajen ganin cewa sun rage wannan kiba tasu, da kuma rage cin abincin da zai ƙara musu wannan nauyi. Al'umma su guji ta'ammali da ita kamar giya. Ya zama wajibi iyaye mata idan sun haifi yara su dinga shayar da su mama matukar shayarwa, domin cewa wannan abu yana taimakawa iyaye mata wajen raguwar kamuwa da wannan cuta ta kansa ta mama kenan. Mutane musamman iyayenmu mata su rage zuwa wajen da yake kamar high tension ne, inda wuta take wucewa, shi isa ma ko a hukumance ba a so a yi gine-ginen gidaje a irin waɗannan wajaje. Ma'aikatan asibiti wanda suke aiki kusa da inda ake kamar su x-ray da dai sauransu, ya zama wajibi su dinga amfani da kayan da za su kare su daga samun saduwa da waɗannan abubuwa da suka fito daga waɗannan injina. Iyayenmu mata su san cewa da akwai abin da mukan kira da self breast examination, yanda mace za ta dinga duba mamanta da kanta. Ta dalilin yin haka ne za ta iya gane wani bambanci da kan faru idan akwai wannan cuta a jikinsu. Alal misali, za ta iya ganin wannan mama nata wani waje ya loba, wani waje ya yi tauri. Wata rana za ta iya ganin fatar maman ta yi wani kaushi-kaushi kamar bayan wato lemo. Za ta iya ganin wani lokaci akan wannan ɗan ƙullutin da muke kira da nipple yana fitar da wani ruwa-ruwa. Duk irin waɗannan alamomi ne da idan mace tana lura da wannan mama nata tana taɓawa za ta samu wannan canjin. Tana samun wannan canjin, za ta yi sauri ta garzaya zuwa asibiti domin ta je ta ga likitanta, sannan kuma ai sauri a ɗauki matakin da ya dace. A kullum muna faɗa wa mutane ba ma a iyaka wannan kansa ta mama ba, har da sauran cututtuka ma gabaki daya. Yayin da ɗan adam ya je asibiti da wuri, yakan taimakawa kansa, sannan kuma ya taimakawa ma'aikatan lafiya da za su ɗauki gabarar duba wannan lafiya tashi. Gwamnati ita ma ya zama wajibi ta ci gaba da bunƙasa wannan tsari na wayar da kan mutane, da fito da waɗansu dokoki waɗanda za su inganta lafiyar al'umma, musamman ta ɓangaren ganin cewa ya za a kawo ƙarshen wannan cuta ta kansa.
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Khalid Sunusi Kani, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance ce lafiya.
To madalla a gaida Hauwa Umar da wannan shiri. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC a kan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tasharmu ta VOA Africa kan mita 200.5 kenan, zangon FM. Kada manta, wato a daidin Washington ko kuma a nan Washington agogonmu na cewa wato karfe 11:28 na safiya. Yanzu ko ga Maryam da wato labarai a takaice. Yau ba za mu iya kawo muku wato bayanai da kuka aiko mana ta sakon email ba.
A takaice, ayarin motocin Faransa na farko dauke da sojojin da ke janyewa daga jamhuriyar Nijar bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bazoum ya isa makwabciyar kasar Chad, a cewar sojojin Faransa a yau Alhamis. Motocin Dakaran sun isa Jamaina, babban birnin kasar Chad, ba tare da wata matsala ba, bayan shafa kwanaki 9 a kan hanya, abinda kakakin babban hafsan sojan Faransa Colonel Pierre Gaudelaire ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Daga Chad, sojojin za su tashi ta jirgin sama zuwa Faransa. Pierre ya ce an cimma nasarar tafiyar ta ƙasa ne da haɗin gwiwar sojojin Niger.
To masu sauraro, da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya. Sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya ta kuma bada umarni wato Fiona Wamai da ba injiniyan mu ta wannan la'asariya da ake kira Kila Williams Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku amma da kace shirin yau da gobe shirin matasa wassalam.